Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Binta Esther ce tare da Muhammad Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba 20 ga watan Janairu, ranar tarihi a Amurka da aka rantsar da sabon shugaban kasa Joe Biden da mataimakiyarsa Kamala Harris. A cikin shirin namu ne yanzu, kamar yadda watakila masu sauraro kuka riga kuka samu labari, za ku ji cewa an rantsar da sabon shugaban kasa a Amurka. Shugaba Joe Biden ya zama shugaban Amurka na 46 a yau Laraba 20 ga watan Janairu shekarar 2021, inda ya rantse ya karbi ragamar kasar. Muna tafi da karin bayani. Sannan za ku ji cewa a Najeriya manyan 'yan siyasa da masu fashin baki sun mayar da martani akan rantsuwar kama aiki da sabon shugaban kasar Amurka Joe Biden yayi da tasiri ga Afirka da Najeriya baki daya. Bayan haka muna tafi da hira ta musamman da Farfesa Buba na Maiwa da ke Jami'ar Diof, wanda zai ba mu karin haske akan siyasar Amurka, al'amuran da suka faru da kuma wasu abubuwa da ake sa tsammani. Za kuma mu leka Ghana don jin ra'ayoyin wasu 'yan kasar akan canjin mulki a Amurka. Amma yanzu bar mu sha labaran duniya.
Assalamu alaikum. An rantsar da Joe Biden na jam'iyyar Democrat a matsayin shugaban kasa Amurka na 46 yau Laraba, wanda ya shafa kusan rabin karni ana damawa da shi a siyasar Washington a bikin da aka yi a ginin Majalisar Dokokin Amurka. Dan shekara 78, Biden shi ya zama shugaban kasa mafi yawan shekaru, bayan shafa shekara 36 a matsayin sanata da kuma shekara 8 a matsayin mataimakin shugaban kasa. Ya sha rantsuwar kama aiki na ofishin shugaban kasa, inda ya rantsuwa yin aiki da kundin tsarin mulkin Amurka da kuma kare kasar daga dukkan makiya na cikin gida da waje. Gabanin hakan, an rantsar da Kamala Harris a matsayin mataimakiyar shugaban kasa, wadda tsohuwar 'yan majalisar dattawan Amurka ce daga jihar California, jihar da tafi yawan al'umma a Amurka, inda ta zama mace mafi girman mukami a cikin sama da shekaru 200 a tarihin kasar.
The people, the will of the people has been heard, and the will of the people has been heeded. We've learned again that democracy is precious. Democracy is fragile.
A jawabin rantsar da shi Biden ya ce, an ji bukatun mutane kuma mun saurari bukatun mutane. Mun sake koyar da darasi cewa demokradiyya na da daraja kuma demokradiyya na da rauni. A daidai wannan sa'a, ya ku abokanaina, demokradiyya ta yi nasara.
This is America's day. This is democracy's day. A day of history and hope.
Ya kara da cewa wannan ita ce ranar Amurka, wannan ita ce ranar demokradiyya, rana ce a cikin tarihi da fatan sabunta da kuma daidaita al'amura. Biden ya sake kuma jaddada cewa a haɗa kai don ci gaba. Donald Trump ya shiga jirgin shugaban kasa na Air Force One a karo na ƙarshe a matsayin shugaban kasa Amurka yau Laraba, inda ya nufi jihar Florida da ke kudancin Amurka a ƙarshen wa'adin mulkinsa na shekara 4. Yayin da yake barin fadar White House yau da safe, Trump ya ce wannan wata girmamawa ce da ba zai manta da ita a rayuwarsa ba. Bayan 'yan gajeriyar tafiya a jirgi mai saukar ungulu zuwa sansanin sojan sama na Joint Base Andrew, an yi masa kasaitaccen bikin ban kwana na ƙarshe da faretin sojoji da kuma harba bindiga sau 21, wanda mutane kusan 200 suka halarta. Mun yi shekara 4 masu muhimmanci, mun yi abubuwa da dama, Trump ya faɗa kafin ya tashi a cikin jirgin Air Force One. Ya kuma lissafa abubuwa da ya bayyana da nasarori, ciki har da sake inganta rundunar sojan ƙasar. Trump ya kuma yi wa gwamnatin da za ta gaje shi fatan samun nasara, ba tare da ya ambaci sunan wanda zai gaje shi ba, Joe Biden. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Adadin waɗanda suka mutu a jihar yammacin Darfur jiya Talata ya ƙaru zuwa 159. Yayin da sama da mutane 200 suka jikkata, bayan da aka shafa sama da kwanaki 3 ana faɗa a tsakanin al'ummomin kabilu daban-daban, a cewar kwamitin likitoci na jihar yammacin Darfur. Wannan sabon rikicin a jihar ta yammacin Darfur ya soma ne sa'ad da wani ɗan kabilar Masalit na Afirka ya kashe wani ɗan wata kabilar Laraba a ranar Juma'a da ta gabata. Wasu mayakan Laraba dauke da makamai sun shirya har ramuwar gayyawa shegari, inda suka auna sansanin kula da 'yan gudun hijira na Kirandik, inda 'yan kabilar Masalit suke zaune. Tun a lokacin ake samun zarge-zarge da kuma zarge-zargen faɗan kabilanci da ake kaiwa fararen hula. A wani faɗan daban a ranar Litinin, ‘yan kabilar Fallata na Afirka da kuma ‘yan kabilar Laraba na Rizget sun gwabza a jihar kudancin Dafur, wanda ya yi sanadiyar mutuwar sama da mutane 50, wasu da dama sun jikkata a cewar kamfanin dillancin labarai na Sudan. Ƙungiyar mayakan Al-Shabab ta ɗauki alhakin kai wani harin bom da ya fashe a Mogadishu babban birnin ƙasar Somalia, wanda ya halaka mutane 4. Gidan rediyon Dalson FM ya rawaito mataimakin kwamishinan tsaro da siyasa a Garas Bali, Abdirashid Dubad, yana daga cikin waɗanda suka mutu a fashewar ta jiya Talata. Wasu mutane 6 sun jikkata a fashewar kwanaki 2 bayan da Amurka ta kammala janye sojojinta 700 daga Somalia, wanda suke taimakawa jami'an tsaron ƙasar wajen yaƙi da ta'addanci. Janye sojojin daga Somalia yana ɗaya daga cikin ayyuka na ƙarshe da shugaba Donald Trump ya yi a hukumance. Amma ba a sani ba ko shugaba Joe Biden zai soke matakin janye sojojin Amurka daga Somalia bayan da ya zama shugaban Amurka na 46 yau Laraba.
Sai da Muhammad Baballe ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji a farkon shirin, yau aka rantsar da sabon shugaban ƙasa a Amurka. Shugaba Joe Biden ya zama shugaban Amurka na 46 a yau Laraba 20 ga watan Janairu shekarar 2021, inda ya rantse ya karɓi ragamar ƙasar. Abokiyar aikinmu Maryam Dauda ta haɗa mana rahoto akan yadda abubuwa suka gudana a wajen rantsar da sabon shugaban da mataimakiyarsa Kamala Harris.
A wani biki na tarihi da aka yi a yau Laraba, da misalin karfe 11:46 ne aka rantsar da Joe Biden a matsayin shugaban Amurka na 46 da Kamala Harris mataimakiyarsa, wadda ta kafa tarihi a matsayin mace ta farko da ta zama mataimakiyar shugaban ƙasa a Amurka. Bikin rantsarwar ya samu halartar tsofaffin shugabannin Amurka kamar George W. Bush da Bill Clinton da Barack Obama, har ma da shugabannin Majalisar Dokokin Ƙasar. Bayan da ya sha rantsuwar kama aiki a jawabinsa na farko, shugaba Joe Biden ya ce burinsa shine haɗin kan Amurkawa.
I've just taken a sacred oath, the oath first sworn by George Washington. But the American story depends not on any one of us, not on some of us, but on all of us. On we the people.
Ya ce yanzu na sha rantsuwar kama aiki, irin rantsuwar da George Washington ya fara yi a Amurka. Tarihin Amurka ba ya dogara ne akan wani ba ko wasu, amma akan dukanmu. Kuma mu jama'ar ƙasar da ke neman cikakken haɗin kai. Amurka babbar ƙasa ce, mu mutane ne na gari. Shekaru da dama da suka gabata, a lokutan rashin kwanciyar hankali, lokutan yaƙi ko lokutan zaman lafiya, mun jure, amma muna da sauran aiki a gabanmu. Akwai abubuwa da yawa da ke buƙatar gyara, a farfaɗo da su. Akwai kuma abubuwa da yawa da za a ƙara da su. To kowane abubuwa ne Amurkawa ke fatan gani sabon shugaban ya tunkara a yanzu? Dr. Daniel Sama'ila ɗan Najeriya ne amma mazaunin jihar Maryland ya ce,
abin da nake fata wannan gwamnatin Biden da Kamala Harris shine su kawo zaman lafiya tsakanin kowane mutane a cikin Amerika, saboda gwamnati da ta wuce din ya kawo matsala wanda akwai hayaniya, ba kwanciyar hankali, kuma gwamnati ba sa faɗa gaskiya ma mutane da suke nan akan cewa wayannan abubuwan ne ke faruwa. Amma wannan gwamnatin Kamala Harris da Biden, muna addu'a kan cewa zai haɗa kan kowa, kuma mutane za su samu kwanciyar hankali, kuma za su yi mulki wanda mutane su gan cewa duk mutane da suka zo Amerika kowa na son zaman lafiya, kuma kowa na son zaman cigaba.
Tun da kafin bikin rantsarwar ne tsohon shugaba Donald Trump ya bar fadar White House zuwa jihar Florida, yayin da wasu Amurkawa ke murna da kafa sabuwar gwamnati a ƙasar, da yawa kuma ba su ji daɗin kayan da Trump ya sha ba. Shin ko waɗannan abubuwa ne Amurkawa za su dinga tunawa da gwamnatin Trump? Ga abinda Dr. Nasiru Danmowa ke cewa.
Kamin 6 ga watan Janairu, wannan hargitsin da ake wanda ake ganin shi ya yi tunzura shi, gaskiya ya yi abubuwa da wanda ke su ya Amurka, musamman masu goyon bayan shi sun ga sun yi kamar lokacin da ya rage harajin nan, tax man da aka rage, wanda yake ya sa kamfanoni su ta ɗaukan ma'aikata. kiga mutane sun samu aiki sosai sannan ainihin su musu kudin arzikin su ya bunkasa sosai da manyan kamfuna domin duk yawancin rage harajin da ake sunya a kaima so wannan abu ya sa mutane sun ji radiya
bayan bikin rantsarwar da shugaba Joe Biden ya sanya hannu a wasu dokokin shugaban kasa kuma ana sa ran zai sauya wasu manufofin gwamnatin da ta shude yanzu dai Amerikawa sun zuba ido su ga abubuwan da wannan sabuwar gwamnatin za ta yi Maryam Dauda sashen Hausa na muryar Amerika daga birnin Washington DC
an gaishe ki Maryam Dauda da wannan rahoton to a Najeriya manyan ƴan siyasa da masu fashin baki sun mayar da martani akan rantsuwar kama aiki da sabon shugaban kasar Amerika Joe Biden yayi da tasiri ga Afirka da Najeriya baki daya wakiliyar muryar Amerika Madina Dauda ta aika mana da ƙarin bayani
a cikin manyan ƴan siyasa da suka bayyana ra'ayinsu a game da irin mulki da kuma sauye-sauyen da ake ganin Najeriya da ma nahiyar Afirka za su amfana da su akwai tsohon ministan matasa da wasanni Barista Solomon Dalu wanda yace cike yake da murna da annashuwa a rana mai kamar ta yau
zaben Joe Biden abinda zai yi shine zai dawo da hadin kan kasar yan Amerika kuma zai dawo da zaman lafiya a duniya yau nan bayan da an rantsa da shugaban kasar Amerika za a sa hannu akan doka mai cikin iko na shugaban kasa za a soko da abubuwa da yawa sitan da aka yi a cikin yarjejeniyar Iran Amerika da ta koma fitan da aka yi ta maganan canje yanayi wanda aka yi a Paris Amerika da ta koma koreyan Afrika cewa ba za su ji Amerika ba da musulmi za a sauka da shi katangan da ake jina a can Mexico gabaki da aiki kenan ya set duk inda aka kulla munafunci wanda Trump ya yi ba a rike duniya da karfi da ya amfani da karfi ba sai dai a yi amfani da diplomasiya
shi kuwa shugaban tsangayar siyasa da diplomasiya ta kasa da kasa a jami'ar Bayes da ke nan Abuja Professor Usman Muhammad ya bayyana ra'ayinsa yana mai cewa
mulkin shugaban Amerika Joe Biden ba za ta bambanta ba da mulkin Obama alhamdulillahi za su kalli Afirka su ci gaba da abin da suke yi na tallafi na kuma bude bodoji da kuma maraba da baki kuma sannan za su yi kokari da yanda za su ci gaba da tallafi na wasu ciwuka da ke damun Afirka wanda muka gani a lokacin Obama
a nashi nazarin daya cikin shugabannin kungiyoyin matasa da ke shiyar arewa maso gabas kuma jigo a jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya Abdulrahman Buba Kwacham ya nuna farin cikinsa ne da ire-iren alƙawla da sabon shugaban Amurka Joe Biden yayi da kuma alfanun su ga Najeriya
wataƙila zamu iya sa rai zai taimaka ma irin kasashen mu na Afrika musamman yaki da ta'addanci da kuma yinwa da kuma wannan cutar da yake soyi addabi duniya gaba daya wanda ina gani a cikin bayanansa ya fi mai da hankali akan wayannan abubuwa da kuma tada tattalin arzikin kasa na duniya wataƙila a harsashen zai iya mai da hankali ya fahimci cewa al'umma suna son shi duniya suna son sa zai mai da hankali akan tattalin arzikin kasan duniya da kuma kasashe wayanda suka nuna goyen baya a abunda ya faru a Amerika tare da shi
ɗan Najeriya na ganin Joe Biden zai fitar da kasashen da ke da dangantaka ta kudda-kudda Amurka daga kangin maraici da suka shiga a shekaru hudu da suka gabata. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To gaida Madina Dauda da ta aika mana da wannan rahoton. Masu sauraro yanzu kuma ga hira ta musamman da Professor Buba na Maiwa da ke Jami'ar Geoff wanda zai ba mu ƙarin haske akan siyasar Amurka, al'amuran da suka faru da kuma wasu abubuwa da ake sa tsammani.
Akan gaskiya zuwan shugaba Trump bisa mulki a Amurka ni a gani na ma mutanen Amurka babban kuskure ne suka yi saboda yanayi na dangantaka tsakanin shi da sauran kasashen duniya tun ba kasashen Afirka ba ya zo ya gurbatar da duka irin abin da ya zamanto sauran shugabanni waɗanda suka wuce kakin shi ya zo shi bi ya zo ya gurbata waɗannan maganganun da hulɗa da zamantakayya da dangantaka duk da ya zo gurbata bugu da ƙari gashi nan ma har yana son ya gurbata demokrasiya a cikin ƙasar Amurka yau gashi nan Amurka ta zamanto kamar ma yanayin demokrasiya ta zamanto kamar yadda muke ganin demokrasiya a cikin ƙasashen mu na nan nahiyar Afirka wato cewa ban yarda ba gashi abu zahiri kuma kawai kai tsaye tsayin daka kace kai baka yarda ba. Wannan ina ganin cewa dai bugu da ƙari kuskure ne kan Amurka suka yi, to Allah ya sa wannan kuskuren da suka yi ya zamanto musu darasi, ya zamanto musu karatu ne, gobe kada su maido wani mutum irin shi. Ba nan kadai bane aka yi samu haka Amurkan, a ƙasar Faransa an samu irin haka nan, a ƙasar Italiya a zamanin da suka dauki shugaba wannan Berlusconi, shi ma gashi nan ya sa ƙasar Italiya cikin halin kakani ta yi da ya zamanto har yanzu bata samu bata sake yunkurowa kamar yadda aka santa da tana takarawa.
To Professor, menene zaka ce game da waɗanda suke korafin cewa shi shugaba Obama da ya samu kyakkyawan goyon bayan bakan fata da tsinana ma kasashen Afirka komai ba?
Dangane da shugaba Barack Obama da ya zo iko kuma ya zamanto bakar fata dai bata gani ba a ƙasa, to wannan yana da ma'ana, wato wani ne idan ya zamanto kamar shi ya mai da huska wajen bakake, to za a zarge shi da cewa da yana kawo wariya, yana kawo bambanci a wajen launi, wato sai a zarge shi tun da kan Amurka suka zabe shi, sai a zarge shi da cewa da ya yi mai da huska wajen bakake ko kuma da azumtan Amurka ko kuma bakake da annan nahiyar Afirka. To ina ganin cewa bashi dai ne ya sa masoran ƴan jam'iyyar Democratic da ya zamanto shi da yazo shi bakin fata ne lalle su suka zabe shi, to amma bai mai da huska ba kawai wajen ƴan uwan shi bakake, a'a, to ina ganin cewa bashi ne ya sa ma sauran shugabanni masu zuwa da ya zamanto su farfata ne, tunda shi lokacin da aka zabe shi bai mai da huska wajen ƴan uwan shi ba, kenan su kuma in aka zabe su bai kamata ba a ce sun mai da huska wajen ƴan uwan su Turawa ba to farfata. To ina ganin dai bugu da ƙari shi wannan dai bashi ne ya sa musu. A nan cikin kafar watsa labaru ta VOA, a zamanin da aka zaɓi shugaba Obama matsayin shugaban Amurka, da na ga mutane suna ta murna suna jin daɗi suna cewa baƙar fata baƙar fata ɗan Kenya ya zamanto shugaban ƙasar Amurka. A nan wurin sai na gaya mutane na cewa ya ce muku ɗan Amurka ba su zaɓe shi ba don ya je ya bunƙasa wata ƙasa can daban ko ya je bunƙasa wata nahiya can daban tun ba nahiyar Afirka ba. Mace sun zaɓe shi ne da ya musu aiki, sun ga halaman cewa da shi ya cancanta ya zo ya musu aiki dangane da program na shi, sun zaɓe shi ne don kansu ba su zaɓe shi ba don wani waje. To a yanzu a zo a ce kamar bai taka ma nahiyar Afirka ba, ƴan Afirka ne ya kamata su nemi shugabanni na gari waɗanda ya zamanto za su tausayawa ƙasa, za su tausayawa talakawa, waɗanda ya zamanto idan suka hau karaga iko za su wa jama'a adalci, amma ba kullum ba ya zamanto kana aza ido bisa ga shugabannin wata ƙasa can daban ko da ya zamanto su wannan ƙasashen su ne masu shuni ga hannu. To bai kamata ba a ce mu tsaya kullu yaumin muna aza ido bisa ga shugabannin wasu ƙasashe, a'a, daga nan ne ya kamata mu tankade mu rairaye mu samo shugaban ƙasa na gari wanda ya zamanto in yazo zai mana adalci, kuma in yazo za a yi rawa a zo a taka, za a taka rawa a zo a gani. To wannan shi ne ya kamata ƙan nahiyar Afirka mu gane da shi, wani bai zo wa gina gidan wani. ƴan Amurka shugaban ƙasa da duk sun kasa a yi da ya musu aiki ne, duk abin da za a yi dai sai dai nemi zaman lafiya a cikin duniya don ya samu shi ƴan ƙasar shi su samu su wadata, shi ne kawai muke fata. Amma kullum mu kawo muna nazari muna dibi Joe Biden ya zo ya za ya koma zuwa gare mu za ya dibe mu da idon rahama, a'a, mu ne da kanmu ya kamata mu tashi mu tsayin daka mu nemi shugabanni na gari waɗanda ya zamanto suna da kishin ƙasashen namu, suna da kishin talakawa, suna kuma aiki wanda kamata kamar yadda su Amurkan suka yi suka kai hakan ga.
To shi shugaba Biden da yake ɗaukar rantsuwa yau ɗin nan, menene kuke sa zuciyan za ku gani na canji na zahiri ko dai a nan Amurka ko kuma dangantakar Amurka da sauran ƙasashen duniya musamman nahiyar Afirka?
Yanzu abinda mu muke jira ga sabon shugaban ƙasa Joe Biden shi ne ta cewa da a ƙara ƙarfafa zamantakayya da hulɗa tsakanin Amurka da nahiyar Afirka, tun ba ta fannin tattalin arziki ba, ta fannin kasuwanci da sauransu. wato duk irin bannar da shi Donald Trump yayi to shine muke so ya kawo gyaran huska bisa ga wannan bannar da Donald Trump yayi zuwa ga nahiyar Afirka tunda Donald Trump mu dai bai barkata mana komai bai kulla mu komai bai maga komai ba a kasa sai zage-zage kawai da ya ta mu to wannan irin abin da shi Donald Trump ya kulla ya shimfida a can cikin kasar Amerika har ma sauran Amerika suka fara yarda da irin maganganun shi shine muke so yanzu Joe Biden ya warware ta fannin tattalin arziki ta fannin siyasa kuma ya zamanto ya rinka nuna cewa da shi yana bisa tafarkin demokrasiya duk kasar da ba ta aiki da demokrasiya kuma inda ba adalci zuwa ga al'umma to ya kamata a ce wannan kuma ya mai da huska a wajen shi ba wanda muke jira mun san da wata kasa ba ta zuwa gina wata kasa shugaban wata kasa ba ya zuwa gina wata kasa saboda in Amurkawa sun zabe shi to ai sun zabe shi ne domin kansu ya zo ya gyara musu rayuwarsu ta yau da kullum ba ya je ya gyara rayuwar wa'ansu can daban ba to amma a rinka cikin yanayin hulɗa a cikin zamantakayya a cikin duniya ya kamata a ce shi ya rinka cewa bai yarraba muddin ya zamanto kama ana musgunawa talakawa ko kuma ya zamanto tafarkin demokrasiya ga wanda ya ci zaɓe a kwace a niƙa wani ko kuma a ce dai ba a tafiyar da iko na gari
to madalla bube na mai wake nan a wata hira akan siyasa Amurka da wasu al'amura da suka shafi duniya bari mu leƙa Ghana inda wakilin murya Amurka Ridwan Abbas ya jiyo mana ta bakin wasu ɗan ƙasar ra'ayoyinsu game da canjin mulki a Amurka.
Sunana Alhaji Ali Alhassan daga Sabon Fadama. To muna fatar duk kurakuren da Trump ya yi ana sa wannan jibabi ya zo ya jiyarta mana su. Allah ya sa kuma ya waiwayi Afirka tun da Trump bai yi ma Afirka komai wanda ya kula da Afirka ba. To wannan kuma muna gana alama zai waiwayo mu to Allah ya sa mu.
Gaskiya Donald Trump bai cika na komi na Afirka. Wallahi ya bari zumunci tsakanin Afirka da Amerika ya zai kasa kwarai. To amma a bayani dai muna kyakkyawar zato da shi in Allah ya ba shi sarauta. Gaskiya Afirka za su sami ci gaba. Me so baƙaƙe ne bai nuna wani launi fata ga da mutane. Shi yasa mun yi imani da za mu ji daɗin gobe ne.
Sunana Alhaji Ali Abubakar wannan mulki dai da Donald Trump ya yi alhamdulillah ya fara da kyau amma kuma ƙarshen ba da kyau ba don bai hankura da hukuncin Allah ba inda hankura da hukuncin Allah da sunansa da ya kai matsayin da ina gani za a yi alfahari da shi cewa ya yi mulki da ba ta bayi ba bayan Obama amma kuma shi ya bata kansa kalle wajen neman mulki Allah ya ba shi mulki kuma lokaci ya kai da Allah ya ajiye shi ci shi bai da ba yana ja da Allah alhamdulillah Biden zai dau matakin da Obama ya dauka ina gani ma shi ya fi Obama don mutum ne mai ra'ayi da kuma matar wannan Kamala Harris da ya dauka ita kuma mai ra'ayi ce wanda take neman ci gaba a duniya ba a takura wa duniya ba ba a nuna kabilanci ba don kabilanci baya cikin rayuwarta don na bincike rayuwarta ta kaf na ga cewa ita ma kanta ba kuwa ce ta aka shigo da ita tana karama to ba yanda za ta nuna ma wanda ya shigo kabilanci insha Allah za samu zaman lafiya za samu yadda ake so Allah taimake su Don Amerika yayi kyau ina ganin duniya gaba ɗaya ta yi kyau Allah ya mana haka
sunana Abubakar Jibril shi dai Donald Trump abin da yasa mutane da dama suke murna abin da ya cika ne shi ba domin komai ba saboda yanda bai so baki kuma irin tsanantawa da yake so ko yake yi ma baƙaƙe to shi ana fatan shi Joe Biden hawan shi kujera baƙaƙe za su samu ƴancin kansu a Amerika bayan wannan duk wani abubuwa da shi Donald Trump ya sake ana fatan hawan Biden na insha Allah abubuwa ya warware
sana ja yabo abin da zan ce ne Donald Trump da ya kawo mana wahala wahalan da ya kawo mana bai so baƙaƙe kuma kowa ya sani kowa da ya san wannan sai sa saukan shi mu ya mu da dadi kuma shi sabon mai shigowa to Biden muna fata Allah ya sa tunda Democrat suna duba Africa ita muna expect kuma mu samu na bukatun
suna na limuna Allah sa ya so baka ke domin Africa dai we are one inde ai gama hankulan Africa shi ma zai ji dadin sarautar shi amma in yake ba blast ko sarauta dai zai rawa wannan ba shi ka
iyakan dai shirin kenan Ridwan Allah Muktara ba sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
to madalla an ga shekar Ridwan Abba takaitattun labarai
Francis da Joe Biden na jam'iyyar Democrat a matsayin shugaban kasar Amurka na 46 yau Laraba wanda ya shafa kusan rabin karni ana damawa da shi a siyasar Washington a bikin da aka yi a ginin Majalisar Dokokin Amurka dan shekara 78 Biden shi ya zama shugaban kasa mafi yawan shekaru bayan shafa shekara 36 a matsayin sanata da kuma shekara 8 a matsayin makemakin shugaban kasa ya sha rantsuwar kama aiki na ofishin shugaban kasa inda ya rantsuwa yin aiki da kundin tsarin mulkin Amurka da kuma kare kasar daga dukkan makiya na cikin gida da waje Donald Trump ya shiga jirgin shugaban kasa na Air Force One a karo na karshe a matsayin shugaban kasa Amurka yau Laraba inda ya nufi jihar Florida da ke kudancin Amurka a ƙarshen wa'adin mulkinsa na shekara hudu. Yayin da yake barin fadar White House yau da safe, Trump ya ce wannan wata girmamawa ce da ba zai manta da ita a rayuwarsa ba. Adadin waɗanda suka mutu a jihar yammacin Darfur jiya Talata ya ƙaru zuwa 159, yayin da sama da mutane 200 suka jikkata, bayan da aka shafa sama da kwanaki uku ana faɗa a tsakanin al'ummomin ƙabilu daban-daban, a cewar kwamitin likitoci na jihar yammacin Darfur. Wannan sabon rikicin a jihar ta yammacin Darfur ya soma ne sa'ad da wani dan kabilan Masalit na Afirka ya kashe wani dan wata kabilan Laraba a ranar Juma'ar da ta gabata. Kungiyar mayakan Al-Shabab ta dauki alhakin kai wani harin bom da ya fashe a Mogadishu babban birnin kasar Somalia wanda ya halaka mutane hudu. Gidan Radio Dalson FM ya rawaito mataimakin kwamishinan tsaro da siyasa a Grass Valley Abdirashid Dubad yana daga cikin waɗanda suka mutu a fashewar ta jiya Talata. Wasu mutane shida sun jikkata a fashewar kwanaki biyu bayan da Amurka ta kammala janye sojojinta 700 daga Somalia wanda suke taimakawa jami'an tsaron kasar wajen yaki da ta'addanci. Janye sojojin daga Somalia yana ɗaya daga cikin ayyuka na ƙarshe da shugaba Donald Trump ya yi a hukumance.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Muhammad Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma Julie Legas Gresham da ta haɗa shirin da kuma injiniyan mu ne yanzu. Ni ce taku Binti Esiro, take muku fatan alkhairi, mu kwana lafiya, ma'assalam.